sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin yau Litinin 7 ga watan Satumban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanun labarai.
Goyon bayan da babban lawyer gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda ya haddasa muhawara. Akalla kristoci 270 ne suka kauracewa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yarda akwai COVID-19 ba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe wa sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya.
Dukkanin labaran kenan. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya na cewa wasu garuruwa sun tarwatse sakamakon yawaitar kai hare-hare da ƴan bindiga ke yi a jihar.
Yanzu ba akwai mutane ƙauyuka 34 suna nan kuduwa ba su koma garinsu ba, da an zai kama su ake yi a kashe waɗansu waɗansu kuma a kira jininsu.
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta jirgin sama ga ƴan gudun hijira da ke wuraren da ake fargabar zuwa sakamakon ƙalubalen tsaro a arewa maso gabashin ƙasar.
In ba za a iya bi ta hanya ba, akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama ke
A yayin da gwamnatin Najeriya ta bude wasu filayen jiragen samanta domin dawo da zirga-zirgar kasa da kasa, hukumar kula da shige da fice baki ta kasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga kasar. Bayan haka kuma Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyon baya da babban lawyer gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin kasa ya haddasa muhawara akan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. Lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa barnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40, Trump ya tafi tare da Barr da yake jaddada kalaman campaign din Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin 'yan sanda. Barr ya faɗa wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne 'yan kwanaki da suka shige ya hada jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. Birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba Amurke Jacob Blake da jami'in 'yan sanda ya yi a ranar 23 ga watan Agusta da ya kashe masa barin jiki. Akalla kristoci 270 sun kaurace wa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yarda akwai COVID-19 ba. Waɗanda suka kaurace din sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharuɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar. Daga ciki akwai 'yar shekara 37 Annabella Tabot wadda ta ce ta bar majami'ar Tabernacles of Freedom saboda fastonta ya ruɗe ta cewa babu COVID-19. Tabot ta ce fastonta ya umarci mijinta ɗan shekara 60 kada ya je asibiti, maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu.
His health condition kept on deteriorating and he finally died.
Lafiyarsa ta dinga tabarbarewa har ya mutu. An yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba. Gwamnatin Kamaru ta rufe majami'ar Tabernacles of Freedom a watan Agusta domin yin wa'azi cewa COVID-19 maganar kanzon kurege ne. Daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen majami'ar. Tun 5 ga watan Maris Kamaru ta sanar da sama da mutum 19,000 suke dauke da COVID-19 kuma 415 suka mutu a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Jihohin kasar ta Afirka ta tsakiya dora alhakin hakan kan halin ko'in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su ilmantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da COVID-19 daga cikin matsalolin da suka kara yawan masu cutar. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar ƙarshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta dake wajen Paris. Yan Democrats tare da kafar yada labaran kanzon kurege sun kaddamar da gagarumin campaign din ƙarya wanda ba a taba ganin irin shi ba. Shugaban na Amurka ya wallafa a shafinsa na Twitter. Za su iya fadar komi kamar yadda suka fada a kaina da rundunar soji suna fatar ganin ta samu karbuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ki zuwa makabartar na yakin duniya na daya dake Ice ne mame saboda yana gudun kada ruwa ya jiga masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a fadi sunan su ba sun ce Trump ya fada a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan November cewa me zai sa in je makabartar tana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1,800 da suka rasa rayukansu a yakin na Bluewood shashashu da suka bari aka kashe su. Trump dan Republican yana fuskantar kalubalen sake neman zabe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan November wanda nan da nan yake amincewa da sharhin na Atlantic.
Madalla an jima kadan Aishatu za ta sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a taskar rahotannin namu. Wasu al'ummomi a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa akan ci gaba da fuskantar hare-hare yan bindiga da satar mutane domin karbar kudin fansa. Duk kuwa da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi a yaki da yan bindigar. Rahotanni sun bayyana cewa tuni wasu garuruwa suka tarwatse a jihar. A yayin da harkokin noma da sauran sana'o'i suka tsaya cak a yankunan. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Al'umar yankin Na'u da wadai sun ce akalla garuruwa 34 ne yan bindiga suka tarwatsa saboda hauhawar hare-hare a yankin da yanzu dai suka zama yan gudun hijira. Manoma da yan kasuwa da dama na yankin dai yanzu sun ce sun hakura da harkokin su na yau da kullun saboda yadda yankin Na'u da waya zama kamar wani fagen yaki biyo bayan hare-haren yan bindigan da ake yawan gani.
Yanzu ba akwai mutane kauyuka 34 suna nan uduwa. Basu koma garin su ba da an ga kama su ake a kace wadansu wurin su kuma kina gine su kuri ya lalace ba zuwa gona yanzu hafanin mutane gaba da lalace a kiran kai
kana magana da Aliyu da gaskiya muna kokarin neman taimako wajen gwamnati da taimaka mana saboda hanyar nan daga nan zuwa cikin gwaro ma ya zama na bai sai dai duk wanda ya bi ya sai da rayuwar shi ne sai abin da Allah ya yi shi a hanyar Yakuba tsakani da Allah hanyar gona da Irani duk yanzu muna dardarni akai tuni sani kai yan kai na nan na haɗu da su
wato ana maganin su kenan wa'annan masu sace mutanen
inda za ka yi nisa hanyar gona inda yake da dajin nan za ka gansu.
Ana magana cewa jami'an tsaro ba su san ina inda mutanen suke ba sun suna cikin daji kenan ashe da za a zo gurin ku sun san da ku kai su.
To sai ku yanzu kamar wanda suke yin aiki ai akwai wanda yanzu za su haɗa kai da su a ce gwamnati za ta sa ta a ciki insha Allah duk inda ake zo ita din za a yi amfani su.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta shashen alwashin shawo kan wannan matsala ta hauhawar hare-hare na yan bindiga a yankunan karkara musamman ganin yadda hare-haren ke neman ganin sun kawo cikas a bangaren noma. Malam Samu Raruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna daukawa kuma muna da yakinin cewa insha Allah wannan matakan da ake dauka kwaliya za ta biya kudin sabulu.
Mutanen suna kokawa cewa yakin da ake da yan ta'adda a Zamfara da Sokoto su ke maraluwa ta daji. Kuna da wannan masaniyar?
E kwarai da gaske muna da wannan masaniyar kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhinin mu da kuma bacin ranmu duk abin da ke samun al'ummomin da suke nan. Mai girma gwamna yana sane wata insha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake fada.
Tun bayan kaddamar da hararren rundunar sojin Najeriya a yankunan jihohin Zamfara da Katsina dai wasu al'ummar yankunan Kano kuma birnin Gwari da Giwa ke ta kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi a yankurin baya-bayan nan na nuna kin amincewa da nasarar da aka ba wa shugaba Alexander Lukashenko da ya dade yana kan mulki. Suna fadin tafi daga nan da kai bera ne. Masu zanga-zanga suna wulgulla tutocin adawa masu ruwan ja da fari. An tsare akalla mutum 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Russia, kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa. Yayin da cibiyar kula da haƙƙin dan adam ta Vesna dake birnin Minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da 200. An nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya faɗi cewa yan sandar kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da campaign din Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka, yake ana saura makonni 8 kafin zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Sakataren kudi Steven Mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi 8.4 cikin 100 a watan Agusta da karuwar ayyukan yi miliyan 1.4 a matsayin shaidar tattalin arzikin Amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus. Amma ya amince da cewa tattalin arzikin na Amurka har yanzu na bukatar sababbin aikin yi akalla miliyan 7.5 ya koma gurbin shi na watan Maris, lokacin da aka samu raguwar marasa ayyukan yi mafi karanci cikin shekaru 50 na kashi 3.5 cikin 100. Amma Sanata Kamala Harris, mataimakiyar abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, ta bayyana cewa Trump ya gaza matuka kuma ba shi da kwarewa wajen tafi da tattalin arzikin kasa lokacin annoba.
Madalla a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta amfani da jiragen sama masu saukar ungulu ga 'yan gudun hijira da ke yankunan da ake fargabar zuwa sakamakon kalubalen tsaro. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
An dai kaddamar da shirin ne a gaban ministan ma'aikatan agaji da jin kai na kasar Hajiya Sadiya Umar Faruk, inda aka sauke wasu daurin abinci daga jirgi mai saukan angulun ta sama ta hanyar kumbu da ake kira parachute, da kuma aka ce haka za a dinga aiwatarwa a irin wuraren da ke da fama da matsalar tsaro saboda sabon ma 'yan gudun hijira da ke irin waɗannan yankuna kayayyakin abinci.
So mun zo mu duba, mu zauna, mu binciki wuraren da aka ce ba a iya zuwa ta hanyar mota ko kuma saboda wa'ensu dalilai. Muga ta hanyar da za a bi abun nan cooperation din Nigerian military, especially Nigerian Air Force, muga cewa to in ba za a iya bi ta hanya ba, akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan, a zuba ma mutane na abinci, a sauka musu da abinci.
Wani tabbaci za ku baiwa mutanen cewa wannan abincin da ake kokarin kaiwa mutane ta sama ba zai shiga hannun miyagun wanda ba su aka yi da su?
Za mu iya kashin kokarinmu a ga cewa hakan ba ta faru ba. Shi yasa dole sai an tsaya an bincike an duba an ga wuraren na inda mutane ne ne suke masu bukata ko kuma wuraren yan ta'adda.
Komandan jami'in sojan Mr. Precious Amadi ya ma manema labarai karin haske game da yadda za su gudanar da aikin nasu kamar haka.
Nigerian Air Force has capacity to use airdrop to drop food for people.
Yace sojojin saman Najeriya suna da karfin samar da abinci ta sama ga mabukata ta hanyar jirgin mai saukan angulu saboda a kaucewa batun yunwa ko kuma rashin samun abinci. Sojojin saman za su iya kuma za mu yi idan akwai bukatar yin hakan, a cewar Komandan Precious Amadi. Shi ko mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya bayyana minista ne irin asaran da gwamnatin jihar ta yi sakamakon wannan hare-hare na kungiyar Boko Haram din. Yace mun rasa kusan kashi 30 na gidajenmu, mun rasa azuzuwa fiye da 5,000 kama daga makarantun primary, secondary da ma makarantar gaba da secondary. Mun kuma rasa dakunan shan magani fiye da 220. Mun rasa abubuwa da dama a jihar Borno, amma yanzu mun soma gina waɗansu daga cikinsu. Don haka za mu yi ƙoƙarinmu mu ga mun haɗa gwiwa da ku don taimakawa al'ummarmu. Muna goyon bayan ma'aikatanku ƙwarai da gaske, kuma muna samun tallafi daga wajen hukumar bankasa shi a arewa maso gabacin Najeriya, wato NEDC, da kuma hukumar samar da agaji gaggawa na NEMA. Dukkaninsu muna aiki tare, a cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A yayin da gwamnatin Najeriya ta bude wasu filayen jiragen samanta domin dawo da zirga-zirgar kasa da kasa, hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga kasar. A wata hira da wakilin mu Salisu Shehu Ashaka, shugaban hukumar Muhammad Baban Dede ya ce sun yi tanadin kare jami'an su da ke filayen jiragen sama daga kamuwa da cutar coronavirus da kuma tabbatar da bin sauran ka'idodi ciki har da na bayarwa da sabunta takardun izinin shiga kasar.
Idan ka shigo ta jirgin sama ta ayyu har ka fita daga airport ba za ka tsaya ko ina ba, amma za ka tsaya gun immigration kuma ko ina duniya haka ne, saboda gun custom za ka yi wuce a can ba ka da abin da za ka yi declaring ka wuce, amma dole ne ka tsaya gun immigration gaba da passport ɗinka ya duba ga za ka shigo. To mun sa mun iyaka ta gilashi, ma'aikatan mu mun kare su daga samun cutar annobar covid na farko kenan. Na biyu, sabon dokar da gwamnati ta bada da muna karɓar passport, idan shigo iyaka za ka karɓi passport sai ka je ka test ka dawo. Alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta ce kafin ka shigo jirgin sai kana da test ya baka da covid, idan ka shigo za ka je kai test bayan kwana 7 za mu samu text message. Kuma mun duba cikin dokar mu ta kasa shiga da fice cewa lalle duk wanda bai bi dokar ba za a iya hukunta shi, ko da dan Najeriya ne ko dan waje. To kaga mun yi tsari mai kyau. Na biyu kuma, akwai mutanen da suke cikin kasar nan covid ta kama su, mun rubuta wa ministan cikin gida ya ba su afuwa, tunda ba laifin ka bane. Idan visa ka bata kare ba kafin 23 ga wata da aka rufe iyaka, ba za mu caji ɗinka kuɗi ba, za mu baka har sati ɗaya ko sati biyu ka wuce ka koma gida. Haka wanda suke waje sun yi visa su ba su taho da shi ba, aka rufe iyaka za mu bar su shigo da visa su ba sai da sun sake biya ba. To kaga wannan babbar dama ce muka ba wa mutane wanda suke so shigo kasar mu, ko wanda suke zaune a kasar mu ba ƴan kasa ba, ba za a kama su da laifin da basu yi ba. Ko da kai kana zaune a kasar ne kana waje, misali kai mutumin Amurka ko mutumin India kana zaune a India, sai ras dan permit ɗinka da kasa ya expire, za mu ka ce ka shigo, in ka shigo da wannan expired din wanda ya kare za mu baka kwana 30 ka tabbata ka gyara. To har duk wannan gyare-gyaren da mun shirya insha Allah babu damuwa, kuma airport ɗin ba gaba ɗaya za a bude ba, bi ko za a bude.
Akwai kasashen da suke kefi kamar suka ce ba za su bar ƴan Najeriya su shiga kasashen su ba, kamar kuma abinci da kuke so ku yi kamar irin wannan abu da ake cewa tito tatin sun ana shigo a mun za mu hana mutane.
A sabon visa da aka shugaban kasa ya wallafa sunanta NBP 2020, wannan sabon visa tana da makaddashi babba guda daya shine reciprocity, tsakanin kasa da kasa abinda kai mun zan maka. To wannan visa din da haka aka kafa ta, duk mutumin da yace kar mu yi kaza mu ma sai mu ce masa kar yi kaza. In ka ce mana kar mu shigo gidanka mu yi aiki na dan kadan, mu ma sai mu ce to kai ma kar ka shigo gidan mu in mai ya lalace gwanin mu ne mu dan wata kasa. Ka ka ce mana kar ka shigo kasar mu ka zauna sai dan ayi ka shigo ka koma lokaci kada, mu ma sai mu ce mu muna da irin visa.
Shugaban hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya Muhammad Baban Dede kenan a tattaunawar su da Salisu Shehu Ashaka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma Sarfilu zai shigo da shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Sun zarafin fararen hula daga jami'an tsaro abu ne da aka saba gani ya kuma zama ruwan dare a Najeriya, lamarin da wasu lokutan kan kai ga nakasarwa har zuwa asarar rayuka. Batun kenan da zamu daura a kai, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfilu Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin zargin wani DPO na rundunar ƴan sanda a cikin garin Bauchi mai suna SP Baba Ali Muhammad. Ya ganawa wasu matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukansu da tabariya. Ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. Mun dai je da ƴan sanda suka kai gawa ɗaya daga cikin yaran mai suna Babangida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma ya mutu a asibiti. Matashi na uku wanda yake da sauran numfashi a duniya ya tsira da raunukan karaya, kamar yadda muka ji labarin abin da ya faru daga bakinsa a makon da ya gabata. Shi dai wannan DPO Baba Ali Muhammad ya dauki hukunci a hannunsa maimakon bin tsarin da dokar Najeriya ta samar ga dukkan wanda ake zargi ko aka samu da aikata wani laifi. Kungiyar PD mai kare haƙin ƴan Adam ta daura aniyar bin kadin waɗannan matasa don tabbatar da ganin an yi musu adalci.
Ni ne mai suna Comrade Mbami Ilyas Abka, wakilin kare yancin ƴan bil'adama. Ina aiki da wata NGO kungiya mai suna President's Image Development Initiative wanda ake ce mata ita PD Nigeria. Kaman mu mun samu reporto ne a ofishin mu ran 21 ga watan 7 2020 game da zargin cin zarafi da toye haƙin ɗan bil'adama wanda shi police din DPO watan ana ce masa DPO mai suna SP Baba Ali Muhammad wanda shi ne shugaban wannan police station din wanda ake ce mata township, that is A division kenan na garin Bauchi, akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza. So akan zargin da abin da ya faru da su, ana zargin su akan ya sata kaza wanda ya kai ya duke mutane biyu sun mutu, ɗaya ya ji rauni ya samu karaya wajen guda biyu a kafansa. Sai mu kuma da muka samu wannan reporton sai muka ci tukware mu bincike mu ji diddigi wannan maganan game da me yasa ya kai da wannan har da police ya dauki doka hannun sa ya kashe mutane biyu, kuma har ɗaya karya masa kafa wanda ya kai yana da karaya wajen uku a kafansa. Shine muka zo gidan iyayen, muka zo muka same su muka yi hira da su. Bayan muka yi hira da su muka samu shi ɗayan wanda ya ji rami wanda shi bai mutu ba cikin su wanda ake ce masa Abdulhaf Bello, shine ya gaya mana abubuwan da duk suka faru. Muka dauki jawabansa. Bayan muka dauki jawabansa ran 23 muna cikin office sai muka samu cewa ɗayan ya shi ma ya cika dan ɗayan da ya fara mutuwa ana ce masa Babangida Kamfala, shi da DPO a fadin sa jawabansa ya duke ta tabarya a wajen a police station ya fariye mutu. Ɗayan kuma to bai mutu ba, sanda aka kawo shi gida an kai shi asibiti sai ran 23 da safi shine ya cika shi ma ya mutu. Dan kuma yana nan rana inda muka gama binciken mu sai muka rubuta petition wanda ake ce takarda zuwa ga shi shugaban ƴan sanda na Bauchi, commissioner of police. Muka kai koken mu game da abun da wannan DPO yayi, muna nuna adawa kai don bamu yadda ba wannan an toye musu haƙin su ko laifi ne suka aikata. Ai kuma shi ɗan sanda ya aikin sa yayi bincike ne ya gabatar da su a gaban kotu, amma wanda ya kai da kisa kuma ya yi aikin alkali, ya sake yin aikin gwamnan Bauchi, ya sa hannu kenan ya executive din sai kashe su. Kaga wannan kuma ba hurumi ne sabai. Biyu ga watan 8 muka samu kira a SP wanda ake ce mata Special Protection Unit, akan ana kiran mu zo bisa ga koken da muka rubuta ga zuwa gaba da shugaban ƴan sanda na Bauchi. So muka diba duk victims din watan wanda yake raye da iyayen suka je duk suka bada jawaban su. Yanzu suna kan bincike kuma mun kai duk abin da suke nema game da koken mu da muke zargin shi wannan shi SP Baba Ali Muhammad game da abin da ya aikata. So suna kan bincike da at kwamfin binciken shi ne za su gaya mana kuma ma su shaida ma duniya cewa gashi abin da ya faru kuma yaya ne mu gani meye ne koken su.
Wakilin kungiyar Fili kenan Comrade Iyasu, shi ma mahaifin ɗaya daga cikin matasan, ya shaida mana abin da ya sani kan wannan batu.
Assalamu alaikum. Sunana na Malam Mukhtar Abdulhamid, nan cikin unguwar Doya. A ranar wata Alhamis 15 ga watan 7 kamar karfe 7 na zo sai iyalina take faɗa min cewa ƴan sanda sun zo sun tafi da Abdulwahab station na Sokoto. Na ce lafiya ta ce ta ba ta sani ba. To sai na tashi na bi su. Na je na same su suna gaban IPO zaune a Kiram office.
Na
township. To sai na nemi ne magana da shi yaro na domin na san me ya faru. Sai aka ce a karkai magana da shi. Yanzu muna bincike sai dai an jima kadan. Ce to shikenan. Na tashi na tafi can kamar karfe 11 zuwa 12 sai na koma. Na je na same su. Nace to ya za a yi? Suka ce to waɗannan kaji dai za ku biya kuɗin kaji guda 7 a naira 2,000.
Sun ga muku laifin kenan.
Eh, sun faɗa mu laifin cewa kaji suka sata. A lokacin da masu ce musu wannan yaro kuma ya sata. Suka ce to yau da yayi. Nace to Allah ya sauke. Suka ce za ku biya kuɗin kaji guda 7 naira 2,000 idan muka biya to sai a sai na za'a yi nace to shikenan kaje guda nawa ne suka ce guda 21 amma sauran tun yake shi wannan wanda sai kajin dole biya sauran nace to shikenan nace to bane ce zan zo to can da la'asar sai muna dauki uwan sai muka tafi na dauki naira 4000 sai naje na basu na me shi a fiyo din a waje ma muka same shi na bashi muka godiya muka ce to sai yaya yake sai dai gode sai muka nemi a fito mana da yaron domin mu ganshi sai aka fito da shi bayan mun dawo washe gari da safe sai muka je muka kai masa abinci kaman kimanin karfe 12 sai na koma na samu shi IPO just ya za a yi sai kai hakuri yanzu abin da za a yi ka tafi gida ba ku san ku yayan ku tarbiya amma mun mulle da fitar da su saboda haka idan aka juma sun huta za mu dauko su za mu dawo da su sai na ce to sai na zo na samu wannan fada mata sai na tafi masallaci mun je mun dawo daga masallacin juma'a shikenan ina dawowa na biyo wannan hanyar sai na ga motan yan sandan Hilos tare da wannan dan sandan suna ciki da yake ba sanin su ne duka ba shi dai na shaida shi shikenan na zo nan sai na samu mutane a tare sai na ga Abdu kun shi amin faru haka sai aka ce yan sandan ne suka kawo su sai su da suka dauko su kawo shi sai aka nemi mai dauri su suka yi dauri to ba kin abin da faru kenan
su kai shi asibiti
ba a ba su kai shi asibiti ba kuma suka jefar da shi a wuri
tuni dai mutane a Bauchi suka fara kira ga babban sufetin yan sandan Najeriya Muhammad Adamu da sauran mahukunta da su dauki matakin hukunta SP Baba Ali Muhammad ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu dan yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata.
Mai da sunan Babangida Muhammad Dajin. To gaskiya hukuncin da ya dauka yayi tsauri kuma kamata yayi shi ma a masa abin da irin hukuncin da yawa yara mai tsauri akan su har yaje da kisa. To shi ma ya kamata a kashe shi. Kaga irin wannan abubuwan shi yake haifar da irin wayannan abubuwa su ci gaba. Ya kamata idan mutun yayi irin wani hukunci da ya zama mai na ganganci shi ma a masa jami'an tsaro. Kullun suna faɗan cewa kar mutum ya dauki doka a hannunsa to shi kuma jami'an tsaro ne kuma ya dauki dokan da ya wuce misali
assalamu alaikum sunana Suleiman Aliyu ni ina ga wannan DPO ba baya cikin hayyacin zikile wannan wadikila ya sha wasu abubuwa ne domin normal person ba zai maka irin wannan abin da yake wannan aikin ta'addanci ne wa ta'addanci ne kuma ni ina mamaki mashi police commissioner jimita da wai har yanzu ma ba wani abin da naji an ce an yi wannan mutum ba ku akan wannan ya fara ba waɗannan ne wadanda suka mutu amma ai an ce da kasa cikala ko wani abu an kai wurin shi sai ya dinga dukan kawai ka sai ya kakare in ya kai kare da ya kai cikala to a kaga wannan bala'i ne aka kama mutanen Bauchi kuma kaza ba ke da wannan duk wadin da suke da ruwa da yake akan wannan ya kamata su yi wani abu shi ma yanda ya din ai masa
sunana Adamu Shehu to ni dai a gaskiya a ra'ayina wato a tsauraran bincike sosai idan aka tabbatar da hakan ya faru ya kamata a dauki babban da kamata a dauki hukunci mai zafi wato akan shi wannan dan sanda da ya gabatar da wannan rashin hankali akan waɗannan yara har ta kai ga mutuwar mutum biyu da kuma yana nan a rugurguzare wato kafa yana kwanciya a asibiti a gaskiyar magana ina ganin karshen irin abin da za a iya mashi wato a sallame shi a aiki sannan kuma abin da hukunci ta zanta akan shi hukunci ya zanta akan shi a aiwatar da shi ba tare da wani bata lokaci ba
Allah kyauta da fatan wannan lamari zai zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke cin zarafin mutanen da ya kamata su kare tare da samun musu tsaro kamar yadda filin ciki da gaskiya ya saba zamu jira mu ga sakamakon da zai biyo baya sannan mu dawo dan sanar da ku masu sauraro yanzu amaradin Abdulluhan Muhammad da Nasir Adam Elikaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim mallakan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
Kuna gaida Sarfilu Hashim Gumel sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Dedone da ya hada mana shirin baki dayansa Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ma salam